da goyi daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sararra assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. A can akumasu kuma a kasar Ghana za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na yanar gizo na voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai soro.
Sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau talata 17 ga watan Afrilin shekarar 2018 zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba, inda zamu ci gaba da magana game da karatu a karance da kuma koyar da ilimin a aikace da muka faro a makon jiya.
Wanda kuma in ba a manta ba, a makon jiya mun tsaya ne inda matasa kuma suke tattaunawa da wakiliyar mu a cikin zauren muhawarar yau da gobe, wato Binta Ibrahim, inda suka tsaya amma zamu ci gaba yau.
Matsalan daga secondary school ne, mu ba mu yi duka abubuwan, ba mu yi ayyuka wani gaskiya ba mu iya ba, da muka zo nan muka koya ɗan aiki, amma dai wani lokacin alawa gaskiya ba wai muna understanding ba, kuma idan muka tambaya za su ce mu je mu yi research. Idan muka gama research muka zo, akwai wai sabuwa da muka karanta ba mu gane ba, to da za su tambaye mu wai su tambayoyi a kan abin da suka ce mu je mu yi research, to idan muka ba da ansa sai ku yi scoring. Wani lokacin ansa ɗin kramin kawai muke yi, za mu jama'a da cikin kawai saboda mun san irin tambayoyin da za su ba mu. Eh, kawai
za mu karasa tattaunawar ta matasa, sannan kuma mu karanto karin sakonnin ku na tambayar da muka muku a shafukan mu na yanar gizo a makon jiya. Sai kuma mu rufe muku da mai fashin bakin al'amarin ilimi Malam Kabiru Lawanti.
To yanzu bari mu fara da jin ta bakin ku ko kuma amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka muku a makon jiya, wanda muka tambaye bambanci ko kuma muhimmancin karatu a aikace da kuma a karance kawai, wato theory da practical a Turanci.
To sakon farko ya fito daga Maryam Aminu Kano mai da Garko, tace tabbas mahimmancin karatun kimiyya da fasaha a aikace ba a karance ba. Makarantun gaba da secondary yana da matukar amfani, amma inda matsala sai mu ji daga gare ku.
To sai kuma Alhaji Umar Forever Gashuwa yace salam filin yau da gobe. Ni dai a nawa fahimtar muhimmancin tsarin karatun ilimin kimiyya tsari ne daban da sauran ilimi, a ganin yadda ilimin kimiyya ke taka rawa wajen wanda suka fahimci abin. Allah ya sa mu dace.
To sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Muhammad Bako da magaranda Harris A Goran Maji, suka ce salam shirin matasa na yau da gobe. Koyar da karatun kimiyya da fasaha a aikace a makarantun gaba da secondary yana ba matasa sanin kimiyya da fasaha cikin sauki tun kafin karatun su yayi nisa, amma dai muna jira don mu ji daga gare ku.
Prince Husaini Mika Arjau yace salamu yau da gobe. Hakika ilimin kimiyya na da muhimmancin gaske ta hanyoyi daban-daban akan abubuwan da suka shafi rayuwar duniya a ilimance.
Sai mamman Mahi Zaharu yace salamu yau da gobe. To lalle masu iya magana dai sun ce idan baka san gari ba ka saurari daka, dan haka ina tare da ku a radio, ku tashi lafiya ga baki ɗayan kuma aikatan VOA.
To mun gode. Sai mai turare Gwadabawa yace tare suka hada wannan sako da Faruk Mai Goro Giman Karma ne ko, to Allah ya sa na faɗa dai, yace yau da gobe muhimmancin ilimin kimiyya a aikace. Ai ilimi ne mai matukar amfani ba a karanta ba, ta hanyar kirkira daban-daban na dabarun kimiyya wanda suka hada da abu daban da ya shafi karatun.
To sai Armaya Husaini yace salamu yau da gobe, fatan alheri gare ku. Eh, to a gaskiya yau fa dai bani da abin da zan ce akan wannan mau'idi naku, amma zan kasance da radio domin in saurari zakwakuran malaman da za ku dauko mana a cikin wannan shirin mai farin jini, wato shirin matasa. Saboda haka ni ina muku fatan alheri a tashi lafiya.
To ka riga ka ce din. Sai kuma Hassan na Husaini Muhammad daga garin Abuja yace salamu yau da gobe. Shakka babu ilimin kimiyya da fasaha da na da matukar muhimmanci wanda yayi karatun kimiyya daban yake da wanda bai yi ba.
To sai Sani Lawal Umar yace salam yau da gobe. Hakika practical is better than theory, wato ilimi a aikace yafi a rubuce. Saboda haka ɗan magana na cewa gani da ido maganin tambaya.
To sai kuma Rabi'u na Bukkanuhu yace assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Ai a aikace yafi ayi a karanci ku huta lafiya Usman Ahmad da Hafsat.
To sai Sale Muhammad Sale Damari yace yau da gobe amfanin sa ko muhimmancin sa shine na sanin makaman aiki silar karatun gaba da secondary.
Dan ba san makamar aiki ba kinga akwai matsala. Sai Alhaji Mele Sufari yace karatun kimiyya da fasaha yana matukar muhimmanci musamman a wannan lokaci da komai ya zama akan computer. Idan babu kimiyya da fasaha to an bar mutum a baya.
To sai Mustafa mai dan case yace assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya ɗaliban makarantar gaba da secondary wasu ba su karatu idan ba a cikin aji ba. Shi yasa za ku ga da an yi jarabawa suke faduwa. Amma malamai na iya kokarin su, ya kamata mu dage dan cigaban wato dan cigaban ilimin mu.
To sai kuma Muhammadu Sole Sole daga Niger yace a gaskiya fa lokaci yayi na al'ummar Afirka musamman ma su matasan na Afirka kenan da su dage wajen karatu domin kuwa abinda aka koya a karanta yafi in aka yi aiki da shi to yafi a karanta kawai.
To sai Aminu Fatakai Ringim yace hakika yau da gobe karatun kimiyya da fasaha abu ne mai kyau, yana da amfani, sai dai a kasashe irin namu kamar ba a karatun kuma farashin mai da kai ne kawai, amma dai muna jin ku VOA ku bamu musha kawai.
To za mu baku. Sai kuma Kumar Mansur Babauro na faɗa yace assalamu alaikum yau da gobe masu gabatar da wannan shiri. Ni dai yau ba ni da abin cewa, amma dai ina nan ina sauraron ku, insha Allah zan kasance da radio na domin jin yadda za ku kare a tashi lafiya. To mun gode kusance na ƙarshe kenan, a cigaba da aiko mana da sakonni.
Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata muka fara kawo tattaunawar Binta Ibrahim a zauren muhawarar yau da gobe tare da malamai da dalibai. Don haka bari mu ci yadda suka gama muhawarar.
A cikin kwakwan da ya yi technical school,
sunana Halima Abubakar, matsalan daga secondary school ne. Kamar yanzu nan private school ne. Lab ɗinmu ma is not lab ɗinmu gaskiya ba abubuwa ba.
Sai dai a rubuce ne kawai suna.
Don lokacin WAEC da ya zo kawai aka koya mana yana abubuwan da za mu rubuta ne kawai, nothing ba wani abu. Sai lokacin da muka zo nan don at least muka gan waisu ayyuka a lab da muka ɗan at least yan muna don trying muna yi. And then from secondary school ɗin kuma. Kamar kanina shi ya yi mu cewa a long run azin sun kara mana syllabus a secondary school, lokacin ne suka fara craftsmanship da welding, amma mu ba mu yi duka abubuwan ba, mu yi ayyuka hannu gaskiya ba mu iya ba. Da muka zo nan muka koya ɗan aiki, amma dai wani lokacin ma a lab gaskiya malamu wani lokacin alabu gaskiya ba wai muna understanding ba, kuma idan muka tambaya za su ce mu je mu yi research, malamu za su ce mu je mu yi research. Idan muka gama research muka zo, akwai wai sabuwa da muka karanta ba mu gane ba, to da za sai su tambaye mu wai su tambayoyi a kan abin da suka ce mu je mu yi research. To idan muka ba da answer sai ku see scoring, wani lokacin answer ɗin cramming kawai muke yi, za mu je mu addace kawai saboda mun san irin tambayoyin da za su ba mu. Kawai. To wani lokaci idan muka yi tambaya ba za su ba mu answer ba, sai kawai sai su irin just.
Su zare muku ido kuma.
Gan kuma gaskiya. Abin da muke tunda gaskiya every week ne muke yin lab a nan up to irin end of semester din every week muke yin lab, amma sai ki gan cewa one week ne muke yin report, za mu dawo da report wani practical da muka yi sai mu dawo da report, amma student din su ma sai kawai mu je mu kwashe.
Okay, watan dai copy kofar na aboki ake yi, wani lokaci ma ba sai ka je kai binciken da kanka ba
gaskiya.
To kun ji malamai inda kuke da naku kurakuran dalibai ma kun ji irin da kurakuran da kuke da shi a yanda kuka tattauna. Sai dai muna fatan a ce an samu canji saboda Nigeria ta samu ci gaba. Dan halin yanzu sai dai a ce muna da engineering ko science and technology field masters kwararru akan harkar kimiyya da fasaha a Nigeria, amma har yanzu babu wa'ansu takamaiman abubuwa da za a ce mun sarrafa da kanmu ko mun kirkira da kanmu, ko da ko wanda wannan ya taba kirkira mu ma mu fara kirkiro irin namu har ya kai ga cikin shiga kasuwa. Kowane lokaci muna nan muna tunanin wai dole sai gwamnati ta saka baki, dole sai gwamnati ta dafa maka kafin ka yi wani abu. Yaran da muke da su a nan haka gasu nan kowa yana kukan bai ma iya abin da yake karantawa a kai ba saboda babu kayan aiki, kuma kun kasa kirkiro da wani abu wanda zai zama kaman a ce madadin abin da aka rasa. Da ƙarshe malamai, akwai shawarwarin da kuke gani ya kamata a ba ɗaliban ne ko kukan ko kuma gwamnati don ganin an inganta maganan kimiyya da fasaha a ƙasar Najeriya?
To ni shawaran da zan bada shine mun tun da baya muka bar wannan abubuwan, saboda iyayen namu ma suna dan contributing a cikin wannan failure da ake samu yanzu.
To kaman me kake nufi?
To abin da nake nufi nan shine iyaye makar suna ba da gudunmawa gurin rashin iyan abubuwan da saboda yanzu misali iyayen sun dauki yara sun kai su private school nan inda suke koyar da su karatu
makarantu.
To a makarantu kamar da ita Halima ta faɗi, most of the private schools din ba su da labs individual, ba za a yi aikin gwaje-gwaje. To kuma iyayen mafi yawan iyayen sun fi so yaransu su karanci wannan kimiyya da fasahar nan. To ana cikin karatun akwai inda ake ce musu miracle centers. To ya miracle centers inda misali abin da ke nufi da miracle centers da tura yara su samu
kawai inda ake iya cin jarabawa
ko yaro ya san abu ko bai sani ba
mutukar yana ya gane azan
mafi yawa. Yanzu mu imagine a ce lokacin mu a ce muna da zamu rubuta wayek ai ba kwana yau ba bacci yau yaro zai rasa paper gobe ba abin da ya dame shi saboda ya san cewa in yaje wannan makarantar dole zai fita da A ɗinsa. To yanzu a turo wannan yaro iyayen su suke tura su su suka bada kuɗin yaro yana karatu a government school yana dabda za fara wayek zai koma wata miracle center yaje karatu. Sannan kuma wani abu kuma na san lokacin mu da nayi makaranta a Mina ni ban taba zuwa Mina ba. Amma haka na kama hanya, I was 17 years old then. Na kama hanya tafi Mina da kaina har na gama registration, na gama komai na dawo. To yau din nan wani abu mamaki, wata mata uwa za ce ta zo da wani katon saurayi wanda ta zama shi registration.
Muka ce kana ganin kulawa ne iyaye.
Wane irin kulawa kenan? Ta tashi na auna shugaban shin yaya.
Wai da damuwa.
Shi yasa yaron ya shiga aji ya zama kamar wani dolo. Biye komai kai kokari ka ta tusa mishi abu ya kasa ganewa.
Saboda ba a sake shi ya
zama. Ina jin iyayen namu gaskiya su dan san inda za su tura yara makarantar nasu san abin da su kamata su karanta, ba ma wai akai yaro kuma ka kusa interview sam is din shi ba zama na problem anan polytechnic.
Sunana Tobias Nyan. Ina son karasa cewa akwai wata damuwa da muna da shi, kuma za a iya aiki akan damuwan nan shine batun malamai. Fannin nan na kimiyya da fasaha fanni ne da na canji kowane rana. Kuma an mun duba malamanmu ba a kawo su dab da irin canje-canje da ana samu cikin abin nan nan, so suna koyar da kayayyaki ne tsofofi. Akwai kuma wani damuwa da muna da shi, in kuma gwamnati zai iya sa fuska ya duba abin nan. Ayi makarantunmu domin ana misali su ɗauki yara mu ce kamar 50 a koyar da su, amma din canje makarantu da yawa za ki gan cewa yaran da suna wurin suna koyar suwa din nan wa ana koyar da su din nan sun kai kamar 150 ko ko wani sai ma
100 aka kara hakan 50 ne ya zama 100.
Aha, so 500 din, so duk kayayyakin nan sun sa in kana son ka fitar da mafi kyau a cikin malamin bai iya fita domin yaran sun ma sha karfin shi ba zai iya koyar da su duka a cikin ɗakin guje-guje ba. So manyan duba ta fannin nan zai taimake mu. In kuma mun duba tsarin mulkinmu ya sa cewa ya kamata gwamnati ta local government ta kusa da mutane, kowane local government a iya a samu technical school, amma da yankin duba jihohi da yawa, in fact zan mace duk kusan kowane jihar ba za ki samu technical school a kowane local government ba, in ba sai government bane zai sa hannu, local government shi ya kasa yin aikin nan. So duka aikin nan dai damuwa ne.
Ni tsari ba na gani yana da matsala, illa dai aiwatarwa da kuma gwamnati kila za a ci abubuwa sun mata yawa, kamar da ma'aikacin aiki na to ba zai ke faɗi ɗaliban sun ya saboda mun yawaitu, amma kuma gwamnati bata buɗa ba, kuma sannan ba a ɗaukan abubuwa a canja. Kuma
tsakani da Allah su tocin da muke da shi da masu walda da sauran fannonin da ake da shi a makarantun kimiyya da fasaha na secondary school har yanzu ana yi.
Eh, akwai su, ba su isa bane, har yanzu akwai makarantu irin
suna yaye,
suna yayewa ko nan ka cikin garin Kaduna da muke magana akwai su. Kuma ni kai na din nan Allah ni dai ya kaddara ba zan yi ba, ni na karanci, na yi secondary school, na yi kanikanci na koya, kuma a lokacin na sani na je Leventis wata na 11 program ne na shekara uku, amma sai na shekara na kusa shekara ina koyan aiki. So kin ga wannan tsarin yana nan, illa dai mutane sun yawa, sannan ita kuma gwamnati ba ta kokari ta budada yanda za ta iya ta dauke dawainiyar duk waɗannan abun. Tsakani da Allah wannan ita ce babban matsala. Tunda kina magana ne akan secondary shine yasa ba zan baura, amma mu nan a polytechnic daidai gurgudu ba za a ce ba ma yin wannan ba, dan daliban mu ko a yanzu nake muke magana, in dai muka ana maganar masana'antu ne da suke waje ko na mai na kamfanin mai, daliban mu suke ba suna wawa su a ai mu abin da muka fi karanta duk da dai ba ko ina muna nan ba wai muke kudaita musu ba, kudin ne gwamnati yanda tsarin gwamnati ke shige zan mutane yake ci, amma abin da nake cewa nan ake samun dalibai nagartattu a wannan cakudan da muke ciki muke kuka, ba wai dan babu komai bane, a illa dai ba yanda aka so bane ake samu, amma alhamdulillah practical za wai daidai gurgudu ana samu. Fatan mu dai mu babban abu gwamnati ta iya yin ta dukkan abu yayawa, mu ma mu canja namu, malamai su canja abin da suka san suna da rauni na sakaci ko kuma na rashin samun cikakken ilimi ko na rashin hakuri yanayin da kake da dalibai da sauran su wayannan abubuwa da suna da contributing, amma babban matsalar daliban ma kamar yadda muka ce sai sun hobbasa.
Bugu da kari ga wata damuwa da na gani da ilimin mu, daliban da sun kare daga technical school in sun zo suna neman admission a makarantu wanda sun fi nan gaba da secondary, mafi yawancin su da suna zuwa da technical education din nan ba ba su admission, wai domin tsarin ya zo yana fi duba cewa ka kawo physics ne da chemistry da kuma wayan su bai duban subjects din nan da shi wancan din ya hada su.
So kuma ma cikin tsarin gwamnati ta tsara musu ne.
So abin nan ya zo ya dan kawo wahala, ya sa kuma dalibai ba su sha'awa su je su yi ita technical da kanta, suna fi so ne su yi sciences din.
Na zama admission and registration officer nan department din nan for some time yanzu. So kamar da abin da ke faɗi cewa yara da suke fitowa daga technical schools abin nan an zo an gyara intake din, in yaro da can in mutum ya zana wannan MB mini suke ce mashi NAPTEP, in mutum ya faɗi subject guda shikenan yaro su abin. To ina jin da aka fahimci cewa watakila ɗaliban ba su samu suna shigowa, sai aka zo aka cire wannan embargo din. So in mutum ya faɗi ɗaya sai dai zai gyara ɗaya, in kuma ya ci duka duk da physics da chemistry da biology suna yi yanzu muna ɗaukan su. In fact ma in ka dubi admission requirement din ma za ka ga cewa an sa WAEC, SSE da stroke NAPTEC da su har da NTC ko da sauransu duk muna ɗauka. Yawa gyaran nake sai mai
kira. Ina so kuma in kare cewa akwai wani matsala da muna samu, malamai da suna koyarwa a secondary mafi yawancin su suna kara ilimi sai su bar secondary din nan. Wayansu su zan ba da misali kamar wayansu da na sani guda biyu, an samu gwamnati ta yi wata tsari wanda an zo an koyar da su in teaching aids a bangaren da sun kware physics, chemistry da sauransu. Amma dai karshen baya me zai faru, ɗayansu ya koma inspectorate baya aji kuma. Duk kwaisu wannan da aime ya bar na'urar ba wanda na amfani da shi. Wani kuma zai kuma bar secondary din ne kuma sai haura sama cewa shi ya sha karfin wurin nan. Ba ki samu kamar a kasashen waje ki gan doctor na nan na kwaisu a primary school. Ba haka bane muna samu nan. So wayansu damuwoyi da muna da su kenan.
Malam akwai karin bayani
dai kamar maganan dai da nayi tunda kamar a ƙarshe kina neman hanyoyin da za a bi a gyara. So babban dai al'amari musamman a dai abin da ya shafi kimiyya da fasaha gaskiya ya kamata a kirkiri wannan tsari din ya zama na yadda lauyoyi da likitoci suke da tsari na musamman bayan mutun ya kare duk abin da zai yi
bashi kwalin sa na karshe kenan
kafin a bashi shi yasa yanzu zaki ga akwai injiniyoyin ga sun yi yawa babu wani tsari wanda za a ci gashi kaji ka shekara guda ka goge sannan a dauki lasisi a baka to ina ganin rashin wannan shi yasa zaki ga kowa ga sunan yanzu da an ce a kawo injiniyoyi ko mota trailer nawa kake so zaka same su to ina ganin aka kirkiri wannan tayar da bayan mutun ya kare shekarun da ya aji da dai practical din da yayi da sauransu a aji kuma yazo ya samu shekara guda yaje wata masana'anta shekara guda abin da bai gane ba aji yazo a gogar da shi a ƙarshe a dauki wannan lasisin a bashi ko ina ya shiga an san eh wannan lalle injiniya ne na gaske gogagge ne kwararre ne
muna godiya malamai da dalibai da mun ba mu lokaci da kai mu tattauna akan abin da ya shafi ilimi musamman na kimiyya da fasaha nagode
mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwadabin haurewa hanyar kunnewa mu nemi ilimi gwadabin dorewa mu nemi ilimi alfarin ilimi waya na shiwa
wanda bai gani ma na hangowa
hasken da ko ina shi ke kyallawa
wanda bai gani ma na hangowa
ko wanda bai gani na fuskantowa duhun rashin sani ya zarce faɗowa a wane duhun dare gun su fantawa
mun gode Amina Ala da ma duk wanda aka tattauna tare da su da Binta da tawagar take na ilimi shine fitilar kowa kuma ne haskawa haka yake to saboda mu ji shin ya kamata wannan al'amari ya kasance ko kuma shawarwari da ya kamata kila a dauka daga bangaren gwamnati bangaren dalibai da malaman kansu kamar yadda suka fafata kowa ya ce laifin kowa amma duk da yake dai sun yi wa juna adalci na cewa kowa da nashi matsalar muna tare da mai fashin baki Malam Kabiru Lawanti daga birnin Zazzau. Assalamu alaikum. Malam Kabiru. Yawa, barka da warhaka.
Yawa, barka da shigowa.
To yawa to kaji ka dan na san ka dan jiji dan karshe-karshen tattaunawar nan yanda suke tafafatawa muna magana ne akan ilimin kimiyya da fasaha a aikace da kuma a karance yaya zamu iya fahimtar abin daga wurinka
to kamar dai line bashi da kyau
eh line yana dan ko mu sake kiran line naka ne ina ga bari mu sake kiran
yawa to nace akwai kwakwar da kai a primary secondary mai tun da yanzu ana maganan gyara ne matakai wanda ya kasa mutu a ce wanda jiri yana hukumomi sun dauka don mance irin wannan abubuwa ina fata kuna jina
eh tuna ga bari mu sake kiran
saboda baya fita sosai ba
bai fita sosai bari mu sake kiran ka saboda kila layin yayi kyau eh to kin ji abin da yake ya fara magana to amma layin yana masa dan tutsu ina ga ai kiran
saboda ba kowa ne gaskiya zai ji ba ko in mu muna dan ji wata ila yan su ba sa ji sosai
haka sannan kuma kin san kamar yanda suke ta tattaunawa a ciki da ita Binta da tawagarta akwai waɗanda suke magana yamma akwai ɗaya daga cikin malaman ya magana cewa yara shi yace an kai ya tafi makaranta da kanshi yana shekara 17 ya tafi har
ba tare da wani ya bi shi ba
yawa ya je wa kanshi register yayi komai kinga ko daga nan ya dan fara gane yanda rayuwa take da kalubalanta to amma yace sai ga wani mata ta zo da karo to da shi
wai ta zo ta yi registration
sai ki ga mutum
to wannan abun kunya ne
har zamu yi wani wallahi zaki ga iyayen wasu zo su yi
registration yaushe a abun kunya ne ma
to amma an bi ta barawo kuma abu ta mabi sa wani lokaci daliban ne ba gaskiya wani lokaci sai a bashi kudin registration din sai
je bai yi ba haka
kashe akwai wannan ma to
ko kuma yaje ya kakkara
yawa to assalamu alaikum Malam Kabiru
na'am
yawa to yanzu alhamdulillah layi yayi kyau ina ga to muna jin ka zaka iya farawa
yawa ne abin da nake magana shine nace na ji batun laifuka na ɗalibai da kuma malama amma batun ilimi ya wuce mu barci a hannun malaman ko ɗaliban don na gwamnati shiga cikin wannan saboda shine wani wata wato irin kamar ka investment da ko ka gwamnati za ta yi wanda ainihin tsarin mulki ya tsora wa gwamnati akan cewa dole ne ainihi wato inganta rayuwar al'umma ya kasance priority na gwamnati ba za ka inganta rayuwar al'umma ba kuma sai ka ba su ilimi na gari ilimi na gari shi ne wanda za ka ce mutum ya samu ainihin ilimi a karance sannan kuma zai yi amfani da shi wajen aikace akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati za ta yi saboda ainihin magance irin waɗannan misali zan baka a 1987 akwai wani hoɓɓasa da gwamnatin tarayya ta yi na kawo ainihin dukka kashin rufin da ake bukata na koyar sana'o'i a kananan makarantu na sakandare kusan na Najeriya gaba daya an kawo waɗannan abubuwa amma kuma a lokacin babu malamai da za ni dai na sani a jihar mu ta Bauchi a lokacin an kawo wannan a makarantunmu a lokacin muna makarantar sakandare an kawo wannan ba ba matsala da muka samu a lokacin kuma bamu da waɗanda za su koyar mana da
waɗannan abubuwa
akwai yawa injina na koyon tsinki injina na koyon kafinta injina na koyon electrician da kuma ainihin na koyon gyare-gyare na motoci da sauransu to a wannan lokacin abin da ya kamata gwamnati ta yi kuma shi ne za a iya yi a yanzu nan shi ne akwai mutane misali tailoli wanda sun iya dinki ko da ba su je makaranta ba kawai aikin zo su koya mutane wannan aiki din akwai injiniyoyi wanda suke sun yi aiki bili sun yi aikin gyaran mota da sauransu kai ka karanta a aji sannan waɗannan mutanen su kuma ɗauke su su ne wanda aka koyar da mutane wato practically wato a nuna musu yadda ake yin wannan
aikin kafinta
ina da ne an yi wannan saboda in kunce za mu ci gaba da tafiyar da ilimin mu a haka wato bangaren ayyuka zai kasance daban da bangaren karatu sai ga mutum injiniya ne ya ce maka wannan mutumin ainihin mechanical engineer ne ya san abubuwa na gyaran mota da sauransu amma ai motar sa ta baci dole sai ya kira wani makaniki daga waje ya zo ya maka gyara
kwarai kuwa
to kaga shi ya zo jami'a ya yi shekara biyar kawai aikin banza
ne yayi bono
saboda haka ina gani dole ne mu canza tsari na karatu wanda yake ba zai duba sai an duba ainihin policy na ilimi wanda muke kai
ainihin tsare-tsare
akwai waɗannan abubuwa yawa tsare-tsaren a duba a gani akwai wannan abubuwa mu aiwatar da shi in kuma babu dole mu koma masa saboda bayan ta za a yi kakkafin cigaba a irin yanayi da muke ciki a yanzu nan na farko waɗanda suke karatu su kansu ba su da ilimi sannan kuma waɗanda ba su karatu ba suna nan suma kuma ba su da sana'o'in da za su yi.
Haka. To amma misali yanzu kamar misali su yaran idan aka ce za a koya musu misali a ce kamar yanzu kolejojin kimiyya da fasaha shin ku da kuke ganin wuraren practical da ake magana na ayyuka a aikace shin akwai kamar yan na'urorin kuna akwai su koko babu kamar yanzu na jini malami ya ce ba laifi daidai gwargwado suna da su
wato ba wai babu ne ba abun an musu yawa ne misali a haji ana bukatar mutum 25 ko 50 amma sai ka zo ka samu an ɗauki mutum 260 280 ko ma 300 to kaga cikin wannan na'urori da za a nuna wa yara din dole ne kawai a cikin ɗan shekaru ka san su lalace sannan kuma ka san dai lamarin da musamman wato abubuwa na gyare-gyare wato maintenance culture din nan babu ba mai ka wannan abun yau wato in wannan abubuwan suna nan amma kuma ba su isa ba. Akwai abubuwa da yawa wato wanda za a ba da misali da su amma da yake kaga abubuwa ne wanda yake na gwamnati ba ka iya musu shishigi. Amma maganar gaskiya shi ne akwai bukatar a zauna a duba ainihin fannin ilimi na ƙasar nan. Haka. Ya kokarin ka amma kuma in ka duba abubuwa da gwamnati tarayya za ta yi takaitacce ne in an duba sauran ɓangarori misali jihohi da ƙananan hukumomi.
Sannan ita ce tushen komai. Saboda haka
dole ne yawwa a duba shi yasa nake kira da ainihin kungiyoyi masu zaman kansu a kungiyoyin farar hula inda bibiyar abin nan budget da ake na jihohi
kasafin kuɗi kenan
menene aka ba wa ilimi sannan me aka sa a ilimi din kowace shekara aka mata
tana da muhimmanci
suna irin wannan abubuwan
gaskiya
yawwa to shi ne matsalolin da muke samu kenan
to mun gode
aka ce maka yawwa.
Ai, saboda lokaci, amma in mun sake waya za mu iya sake tuntuɓar ka. Mun gode sosai da lokacin ka, Malam Kabiru.
Mun gode ƙwarai.
To kin ji dai yanda ku ce mun ji yanda shi mai fushin bakin Kabiru Launti ya fafasa mana bakin a matsayin yanda ya kamata a bullo lamarin. To da fatan za a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe a kowane lokaci. Yanzu kan a madadin
Hafsat Bala'an mai
sai kuma wadda ta bada umarnin shirin wato Julie Letters Question sai wanda ya hada mu da wato injiniyan mu na yau Mr. Rob McLeod ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba.
Muryar Amurka yau ta tantance. Da yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta yau da malalaci.